woke up in the morning. Your mommy's not American.
Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kunal tare da baban gida Jibrin da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin a daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Ga labaran duniya mai karantawa baban gidan Jibril. Bayan tsagaita wuta na makonni biyu, jirage marasa matuka na kasar Russia sun kai hari yau Lahadi a birnin Kiev na Ukraine, kamar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito. Sai dai babu rahotannin rasa rai ko jakata. Amurka dai ta yi amanar cewa harin ramo gayya da sojojin Ukraine ke kai wa sojojin na Russia na samun galaba sannan hankali, duk da cewa har yanzu ba su samu tsallakawa tangan 'yan Russia ba. Babban hafsan dakarun sojan Amurka General Mark Milley ya shaida wani taro a Washington cewa tafiyar hawainiya da sojojin Ukraine ke yi na cikin dabarun yaƙi. Mele ya ce Amurka na duba hiwar samarwa Ukraine da ƙarin makamai masu linzami da kuma cin dogon zango. A jiya Asabar aka gudanar da jana'izar matashin nan haifaffen ƙasar Faransa da ɗan sanda ya harbe ranar Talata lokacin da yake tuka motarsa. Harbe matashin mai suna Nahel wanda ke da asali da Algeria da kuma Morocco ya haifar da zanga-zanga tare da kone-kone wanda ake alakanta shi da tarzoman adawa da nuna wariyar fata a Faransa. Mahaifiyar Nahel ta shaida wata tashar talabijin mai suna France 5 cewa a lokacin da ɗan sandan ya tsayar da ɗan nata kuma ya ga matashi ne mai asali da Larabawa, abinda ya zo masa shi ne kawai ya kashe shi. Tuni dai ɗan sandan da ya kashe matashin ya miƙa saƙon jaje da neman afuwa ga iyalan mamacin. An samu lafawar zanga-zangar a daren Asabar tare da kama masu zanga-zanga 700 saɓanin 1,300 da aka kama a daren Juma'a da ta gabata. Shekara daya bayan hukuncin da babbar kotun kasar Amurka ta zartar na haramta zubar da ciki, kasashen nahiyar Afirka na samar da dokokin bada izinin zubar da ciki tare da bin shawarwarin likitoci domin rage mace-mace sakamakon zubar da ciki. Kasashen nahiyar Afirka na kan gaba a duniya da kashi 77 cikin 100 na masu fuskantar hatsari wajen zubar da ciki. Asar Siriya Lahadin nan ta ce ta kakkaɓo wasu makamai masu linzami da Isra'ila ta harba kasar ta. Sojojin Siriya sun ce makaman masu linzami da Isra'ila ta harba sun wuce ta sararin samaniyar birnin Beirut, suka kuma fada wani yanki a birnin Homs. Ba dai samu labarin jakata ba, tunda farko dai sojojin Isra'ila sun yi zargin cewa wani makami mai linzami na Siriya ya fashe a yankin kasar Isra'ila, don haka harin da ta kai na mai da martani ne akan daidai inda aka harba wancan makami na Ruka. An sha samun hare-hare tsakanin bangarorin biyu, inda Isra'ila ta sha alwashin hana Iran kafa sansani a Siriya, ko da kuwa na taki guda ne.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa Alheri Wuli ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Ya salamu.
Zama a New York a cikin kuriya na yiki ganin cewa ni ya tunya ce daga secondary school ban taba barin gaban iyaye na haka na bar kasar mu ba ma, kuma san aka dauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba, da yare wanda ban kware a kansa ba, wanda shine turanci.
Kallabin shirin a wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsunewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Mu ta mako wata mace ce da wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta da tsufarta bayan an yi mata aure tana yar shekaru 18. Za ku ji kowa ce ce. Za mu kuma yi nazari kan abin da ke sa mata kishin juna ko da kuwa babu abin da ya shiga tsakaninsu. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Hirar da muka yi da kallabinmu ta mako. Bari mu faro takon da wata ɗabi'a da aka san mata da ita ko a gidan aure tsakaninsu da abokan zama ko kuma su mata wani lokaci ba gaira ba dalili. Lamarin da ya zama ƙadangaren bakin tulu a yunkurin mata na samun kyakkyawan wakilci a fannoni daban-daban na gwamnati. Shirin kallabi ya nemi sanin dalilin wannan kishi. Ga abin da bakin da muka gayyata ke cewa.
Sunana Hajjabi Cisu Bangaji.
Sunana Mariya Kashin. Gaskiya ne, bin mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ta ji kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai. Ina ga shi ne da dubi.
Hajiya Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita. To yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zarar ita wacce kuke taron nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi. Wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to na ya mace ne. A ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da raino ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to wallahi sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wannan miki kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
to yanzu ba haka bane ba Zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu. To bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan shi ba komai bane. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso. Ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni ma zan yi wannan. Hajiya Mariya.
Na'am to ni ina ganin ko wannan abu fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kamar ko ana ƴan matanci kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mutum aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba, suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu,
wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yazo wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura, sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa, sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gold bane, wannan duka fashion ne. Kin gani wannan fashion kamar yadda Hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne. Sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce, amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki, wallahi in kika je Junction hall ba za ta daga miki kafa ba, za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne.
To Hajiya ma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan, yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne.
Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba.
Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata, bari in dan koma baya kadan wajen kwalliya. Kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa. Yawo to bari in dinka kaza, bari in sa kaza su gani. Kin ga duk akwai wannan.
Amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai. Yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya.
Ita wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga maimakon su haɗa kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai, a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da ɗan abubuwa na gina gidan, a'a sai ta koma tana gasa da waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi.
Hajiya Balkisu,
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza.
To me zaki daura akan abin da za ta ci?
Hajiya Mariya ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga matan.
Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu, ta yaya za a yi har mu ci gaba, kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar?
Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Sannan ko alhamdulillah a duniya duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinƙa haɗa kai a so juna. Amma gaskiya zan gaya miki zai ɗau lokaci. Zai ɗau lokaci kafin a haka. Ko ina kika je
kifin
nan yana nan a cikin zuciyarmu.
To Hajiya Mariya, me zaki ɗora akan wannan bayani?
To shi ma abin da zan ɗora shi ne wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai. Daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna, yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya. Shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama, don sun san kanmu ba haɗe yake ba. Inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma. Da mu ke mulkin fa ba mazan ba, saboda mu ne kan gaba. Ko me ake za ki ga mata ne kan gaba, amma saboda rashin haɗin kai sai ki ga kuma an zo an ban mu a baya, mun zama 'yan turinmu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata, kuma kada su yi kishin junansu, su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so, don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi. Da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu, to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba, har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajiya Balkisu, ne za ki ɗora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro. Sannan kai ke a matsayinki na uwa, ke kanki 'ya'yan naki ki kokari ki haɗa kansu, saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata 'ya'yan nasu su rabu. To muddin daga gida baka haɗa kan 'ya'yan naka ba, haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa, da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna. Saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai su ganin baka haɗa kansu, baka nuna ka fi san wannan. ka nuna wannan da yake ko a kai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makoli da suka gabata shirin kallabi ya karbi bakuncin wata mai hali baiwa a Najeriya. Wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita duk da damammaki da ta samu a ciki da wajen kasar da kuma sha'awa da ta yi ta nunawa da yunkurin da ta yi ta yi na ganin ta cimma wannan burin. A yau shirin yana nan a Amurka inda aka samu akasin haka domin kamar yadda za ku ji a bakin kallabin ta mako ita tunaninta kawai shi ne idan ta girma ta yi aure ta ci gaba da kula da gidanta sai dai ta dace Allah ya hada ta da mai sha'awar ilimi. Da ya yi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin da girgir kadan kaifu da nisa waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi.
Sunana Hauwa Mustapha Babura daga jihar Jigawa a arewacin Najeriya. Na zo Amerika ne tun ina shekara 18 da aka auro ni mai gidana ya auro ni daga gama sakandare kulto shi ne sila zuwa na ƙasar nan har kuma iwar haka muke zaune a nan tare.
To ina kuka fara sauka da aka kawo ki daga Najeriya yaya rayuwa ta kasance idan kika duba la'akari da daga inda aka dauko ki zuwa inda kika dawo zama?
So farko daman daga gama secondary school ina akwa na gama 85 akai min aure na muka taho na 86 na zo kasan nan. Da muka zo a New York muka sauka kasancewar a nan a New York din makarantar da mai gidana yake yin karatun shi na master a nan yake. To muka zauna ya karasa karatunsa a New York kusan shekara 2 kadan ya rage bai cika shekara 2 ba. Daga nan kuma sai ya samu admission a Columbia Missouri irin wannan jihar da muke yanzu kenan ta yayi na yin PhD. So daga nan sai a New York din da muka zauna na samu ciki na farko MBU. So aka samu dai irin su laulayi da waye but sun koma baya zama a New York a cikin kuruciya na yi su ganin cewa ni yarinya ce daga secondary school ban taba barin gaban iyayena haka na bar kasar mu ba ma kuma sannan aka dauko ni kawai aka kawo ni cikin al'adu da al'umma da ban san su ba da yare wanda ban kware a kansa ba wanda shine turanci. So za ki ga mai gida zai fita ya tafi aiki ya tafi makaranta sai kai kadai kwal a gida. So farko da kuruciya duk wannan bai dame ni ba kamar wasan ƴan na dauke auren. Zaki ga mutum ya tashi ya yi wanka ya gyara gida ya ci abinci yana jiran mai gida gaskiya sai da laulayi ya fara shigowa. Laulayi ya fara shigowa ina ta mutum gida sosai abu na kuruciya ba zan taba manta ba da na hada kaya na abinci da kauye ya kullun dan kwaliba ma akwati ba. Na dauko na zo kan bene na zauna na yi ta fara kuka na ce ni sai ya maida ni gidanmu.
Me yasa kika dau wannan matakin a wannan lokacin?
Kawai na gaji da zamani kadai da
gidan
yawa ban saba zama rayuwa kai kadai ba. Ina yarinya irin an kai yara din nan zaman daki gurin yayyansu. To bana zama guduwa nake sai idan sun haihu to sai in zauna saboda suna da yaro ko yarinya da aka haifa da zan iya rika wasa da su.
Haka
isan aka kai ka gidan sabon aure sai kai kadai is like sai kai ka jin ba daɗi. Kuma rayuwa a ƙauye duk ko ina ma za ka iya tafiya ka yi wasa da jama'a.
Barin kuma an ce daga babban gida kika fito.
Yes, daga babban gida akwai mutane da yawa ba yanda za a aikace kana cikin kadaici.
Haka.
Ko da yaushe cikin raha kake da mutane.
To bari mu koma kan wannan batun kin kulla kayanki a cikin dan kwali. Ya aka kaya?
Ai, in gaya miki mai gidana ya dora hannu a kai ce na shiga uku yanzu ya za a mai da ke babura kuma wallahi da la'asar da kyar da ya sanyo kaina na koma cikin gida. So a hankali da ya muka fara irin zuwa muna ziyartar mutane ya ce da ni bari zan kai kiki weekend a gurin wasu. So akwai wani Allah ya ji ƙarrai ya rasu Consular General na Najeriya a lokacin yana zaune da matansa guda biyu ko uku. So sai ya kai ni gidansu weekend. So a nan fa na ji daɗin rayuwa sosai, hankalina ya fara kwanciya. Idan duk lokacin da na aka ɗauki lokaci haka sai ɗan kai na haka irin je in yi weekend dawo.
Haka. To bayan kun koma Missouri domin kin ce ya samu admission a nan Missouri, me kika koma yi? Duk da kin ga duk zaman da za ka yi yau gobe ya wuce wasa yau da gobe. Kana zaune a gida ba aikin komai, musamman ma kasancewar zaman Amurka kana zaune ne a cikin gidanka kawai ba ruwanka da makocinka sai dai idan kun saba kuna dan gaisawa ko kuma ka fito kun haɗu. Me hankalinki ya karkata kai bayan kun koma Missouri?
To da yake da muka dawo Missouri dama yana da wani babban abokinsa na kuruciya da suka yi tun daga Najeriya, Dr. Khalil. To su sun fada dama abubuwan alkhairi da zama a irin area dama, amma shi ya ce masa in kana son gari da za ka zauna ka tara iyali wannan ya fi irin su New York manyan garuruwa da makarantunsu suke da cikowa. Nan kuwa ba cikowa, gari ne wanda za ka iya raya iyalinka a cikin sauƙaƙƙen rayuwa. To da muka zo sun taimaka mana sosai, ganin abin da ka ga abokinka yanayi da matarsa. To da ka zo ina da cikin yara na wajen wata 6 MB ne. To ita matar Dr. Khalil Hajiya Rakiya wanda alhamdulillah har yanzu muna aminci da ita, ita ta nuna min hanyoyi irin yadda za ka riƙa yar sana'arka da ɗan abu dai wanda ba za ka zauna ka zama ka ci kana kaɗaici ba. To da yake a unguwar ɗalibai muke, kasancewa duk kowa da yake a gurin ɗalibi ne university town haka. So sai na fara raino irin na 'ya'yan makwabta. Za ka iya ɗan raino a kawo maka ɗan yaro, ina da ciki a kawo min next door yaro, a biya ka ɗaya dala ɗaya kafa awa, za ka riƙe yaro awa huɗu dala huɗu. Haka dai na mai da kaina dai irin ina da abin yi. Da yake kuma dama a gida da muka tashi gaskiya ba mu saba mu ga iyayenmu ba sa komai ba. Komai kuɗinku, komai mulkinku, komai tsarin rayuwa za ka ga matan gidanku da sauran mutane kowa yana yar sana'arsa koya take. Gaskiya ba ka saba ka ga ana haka zama ba a yin komai ba.
Kin ga mutanenmu a gida idan aka ce misali a yau da ni da ke muna zaune a gida za a kawo mana rainon 'ya'ya za mu ɗauka, kai ni ce ma aka raina za a kawo min rainon 'ya'ya, ya kika fara ji da farko da aka ce miki ga abin da za ki yi a nan?
Gaskiya ni daman Allah ya bani sauƙaƙen kai, kuma in ka samu tarbiya daga gidanku ana nuna maka yadda aka tsayar da mu, ba kai fahari da abin da babanka yake da shi ba ko wanka, a kai me kake da shi, kai me kai wa kanka. To wannan tsarin rayuwa da iyaye suka mana ya ba mu tarbiya a san cewa ka tashi ka nemi naka. To tunda uba bai hana bai gaza ya kawo abinci ba, amma iyayenka suna sai da abubuwansu, suna da tabo da kwabo, haka na tashi na ga tsarin rayuwa komai za ka alkinta kanka kai tunanin gaba. To babu girman kai a ciki irin na san Hausawa. To kuma sannan kamar yadda nace, inda ka zo mutanen da ka samu idan masu girman kai ne, wataƙila kai ma ka bi ra'ayinsu. To wanda ka samu su ba masu girman kai ba ne, suna da tsarin rayuwa sauƙaƙƙa. Saboda haka duda ba su ba reno suka yi ba, bari abinda kamar na lura da shi cewa ɗinnan suna da sauƙin kai, suna harkarsu na kansu. Saboda haka ni da a lokacin ban da takardu, zama Amerika sai kana da takarda aiki. Idan har kai aiki ba takarda ana iya korarka. To akwai abin da za ka iya yi da bai saba ka'ida ba, shi ne kamar irin wannan 'yan ƙananan ayyuka na reno awa ɗaya biyu dala huɗu a day irin wannan bai saba ka'ida a lokacin ba. To abin da nayi kenan saboda rashin girman kai, ko ma ni ba abin da ban yi ba, har wancan ba har wannan bayan reno da nayi, na yi aiki gidan abinci, akwai abin da ake kira waitress, wanda suke zuwa su dau order ka su kama abinci. Ni da gida na akwai sanda muka tsinci kanmu a yanayin bukatar taimakon rayuwarmu har wanke building mai. Akwai wani kamfani da suke potato chips. A lokacin nan ma da ƴaƴana guda uku, ni da shi za mu zo mu nemi wadda za ta zo ta zauna mana da su da daddare, mu je mu gyara wannan building ɗin. Hawa wajen biyar ne building ɗin, shi wannan gini hawa biyar, mu je ofishi mu share musu mu ɗauke shara. Mai gidana yana da doctorate degree.
Gashi kuma shi yana doctorate degree.
Yeah, kuma ya yi aiki ma a gidan abinci, wanke-wanke da sabin. Duk inda rayuwa ta kai abu na halal da za ka lura da kanka a kasan nan mun zo mun samu shimfiɗa wadda gaskiya ba ta girman kai.
Masu saurare, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin irin ayyukan da Hawwa Mustapha Babura ta yi a nan Amurka da kuma irin kalubale da ta fuskanta kafin ta kai inda take a yau. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, alheri ke muku fata alheri.
Madalla, masu raro da haka ne kuma ka ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Litinin idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Babangida Jibrin da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa tare da Wada Umarni har ma da injiniyanmu na yau, ni Sarki Lahashin Gumi ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.